نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتشنا قوما قوتا رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina tana da 1444 wadda ta yi daidai da 1 ga watan 4 shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Ammar bin Yasir dake cikin wannan unguwa ta Hausawar dan Fulani a cikin birnin Kano domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma ajiya mun tsaya ne a kan aya ta 187 yau insha Allah za mu tashi daga kan aya ta 188 aramazullah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa la ta'kulu amwalakum بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون
ممتاز الله مدوكين سركي يأتي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل كدا كتدوكيوي أتكنكانكو تهنير رشن غسيا kada ku ci dukiyoyinku a tsakankaninku ta hanyar rashin gaskiya wa tudulu biha ila al-hukam da kuma bayar da dukiyoyin naku zuwa ga mahukunta ko masu shari'a ko alƙalai li ta'kulu fariqan min amwalin nas dan hakan ya ba ku damar cin dukiyar ko cin wani bangare na dukiyoyin mutane bil ismi ta hanyar sabo wa antum ta'lamuna alhalin kuna sane Allah ta'ala yace wala ya'kulu ba'dukum mala ba'din bi sababin batilin kal yamini alkadhiba wal ghasb was sariqa war rishwa war riba wa nahwi dhalik wannan aya ta biyo bayanin ayoyin da suka gabace ta da suke bayani akan wannan ibada da muke cikin ta ta azumin watan Ramadan wanda Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa wannan littafi da muke karantawa mai girma ya sauka ne a cikin irin wannan lokaci a wannan wata mai alfarma na watan Ramadan wanda wannan yana nuna daukakar shi karan kansa watan daga cikin darasin da zamu gane a cikin wannan aya wato ana nuna mana falalar wannan wata na Ramadan Allah ta'ala da ya zabe shi ya fifita shi daga sauran watanni bai saukar da littafi ba a cikin wani wata cikin watannin musulunci guda 11 sai a cikin watan Ramadan. Wannan lalle akwai girmamawa game da sha'anin wannan wata. Sannan wannan aya tana sake nuna mana wajibcin yin azumi yanzu ba zabi bane. Domin Allah madaukakin sarki ya ce faman shahida minkum shahra falyasum, wanda da a karan farko zabi, idan mutum ya ga zai sha wahala sai ya ajiye azumin ya ciyar, idan kuma ya ga zai dauki azumin to haka aka fiso. To sai kuma aka samu sabuwar doka da ta nuna cewa waccan dokar ta bada zabi ta takaitu ne, ko kuma dokar in mutum ba zai iya ba ya ciyar ta takaitu ne akan wasu rukunin mutane kamar tsofaffi, kamar marasa lafiya, a irin rashin lafiyar da ba a sa ran warkewa kamar yadda muka tattauna a jiya. Amma duk wanda yake yana da lafiya kuma ba a halin tafiya yake ba, to an wajabta masa yin azumi a cikin waɗannan kwanaki din. Sannan mun sake samun bayani na rahama ta Ubangiji da sassaucin sa wajen sassautawa mutum in bai da lafiya ya ajiye azumi daga baya ya rama, ko kuma idan mutum yana halin tafiya. Sannan a ƙarshen wannan aya Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa yana tausayin mu, baya son mu wahala, baya son mu da tsanani. Sannan kuma ayar tana kunshe da bayanin godiya ga Allah madaukakin sarki bisa ni'ima da ya mana ta shiriya. Aya ta biyu kuma da muka karanta wa idza sa'alaka ibadi, wannan ita ma tana da alaka da wannan watan. Kaga ashe wata ne da ya kamata bayi su nacewa Allah da addu'a, domin kaga ana cikin bayanin falalar watan da raya shi da ibada, sai kuma aka shigo mana da ayar addu'a. To sai ya zamana ashe akwai alaka tsakanin wannan wata na Ramadan da kuma addu'o'i. Wata ne da Allah ta'ala ke amsa addu'o'i, akwai hadithai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingantattu da suke bayani akan irin yanda Allah ta'ala ke amsa addu'ar bayi a irin wannan lokaci, musamman lokacin buɗe baki. Don haka Allah madaukakin sarki kuma a wannan aya ya nuna cewa idan kana da bukata a wajensa ba sai ka yi wani biye-biye ba, ka kama Allah kai tsaye yana kusa da kai, kuma yana jin ka, kuma zai saurare ka, kuma zai biya ma bukatunka. Ba a bukatar in za ka roƙi Allah sai ka kama wane, ko sai ka bi ta ofishin wane, ko sai ka bi, a'a, Allah madaukakin sarki a kusa yake, kuma yana ji ba kurma ba ne, kuma a kusa yake ba a nesa yake ba. Duk wanda ya roƙe shi zai ji. Kawai abinda Allah ta'ala yake bi na yake bin ka bashi, in muna so in mun kira shi ya amsa, to shi ma mu amsa kiransa. Wato in kana so addu'ar ka ta dinga zamantowa karɓaɓɓiya, to ka zamanto kana amsa kiran Allah ta hanyar bin abinda Allah ta'ala yayi umarni da shi, da kuma barin abinda Allah ta'ala ya hana. To wannan sirri ne na amsa maka addu'a. Duk wanda zaka ji yana korafin kaman yana ganin addu'ar sa bata karɓuwa, duk da cewa hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ana amsa addu'ar ɗayan kuma ta karbe gaggawa ba. Sahabbai suka ce kaman yaya gaggawa take, yace yayi addu'a amma ba amsa masa ba. Wannan yana daga cikin garaje da gaggawa a addu'a. Bawa so ake yi ta roƙon Allah, shi kuma amsa addu'a kaman yanda hadisi ya tabbata, ko dai abinda ka roƙa a baka, ko kuma a jinkirta maka wannan addu'ar zuwa lokacin da za ta fi maka amfani, ko kuma a tunkuɗe maka wani bala'i da wani sharri da yake tunkaro ka wanda ya daidai da wannan addu'ar taka. Amma kai a ganin ka ka roƙa kaman ba a amsa ba, Allah madaukakin sarki hadisi ya tabbata yana jin nauyin bawansa ya ɗaga hannu, bawan da ya san ba mai iya biya masa bukata sai Allah, kuma ya cika sharuɗan addu'a, ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ya sauke su ba tare da Allah ya biya masa bukata ba. Allah baya haka, Allah yana jin nauyin haka. Da haka in kai addu'a ka ji a ranka kawai amsa, ana amsa addu'ar ɗayan kuma matuƙar yana sakankancewa da an amsa masa. Kar ka dinga addu'a kana ɗari-ɗari, kar ka dinga addu'a kana kokonto, kana shakka, kana ganin anya anya, a'a, ka amsa, ka yi addu'a kana mai sakankance amsawa. Sannan kamar yadda hadithin ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan ka yi addu'a ɗayan abu uku ne zai same ka. Na farko ka roƙi Allah kuɗi, ko ka roƙe shi ainihin lafiya, ko ka roƙe shi ƴaƴa, ko ka roƙe shi ainihin muhalli, ko ka roƙe shi dai wata buƙata cikin buƙatunka. Kuma Allah madaukakin sarki ya ga dacewar ya biya buƙatar a daidai wannan lokacin da ka roƙa, sai ya biya maka buƙata. Wani lokaci kuma akwai matsala a lahira, zaka hadu da cikas da gosu lo a lahira. So sai Allah madaukakin sarki ya amsa wannan addu'a, sai yake ganin wannan addu'ar bari ya ajiye ma ita ya ma gata da ita, duk abin da zai baka a nan duniya in ya baka a nan zaka tafi ka bashi, kuma babban matsala shine ba ka rasa duniya ba, shine ka rasa lahira. To sai Allah madaukakin sarki ya adana ma wannan addu'ar, sai an je lokacin da kake bukatar wato mafuta ido, wato ruwa a jallo, sai Allah ta'ala ya ce to ai ka taba roƙona a duniya wata bukata da ka kwallafa ranka ka sa kulafuci akan wannan addu'ar, na kuma amsa ma amma na ajiye ma ita dan irin wannan rana, sai ga ajiya maganin wata rana, sai ga addu'a ta yi maka amfani. Wani lokaci kuma abinda ka roƙa Allah ta'ala kuma ya rubuta wani bala'i zai same ka, nan kana roƙon wani abu na alherin duniya, nan kuma ga wani bala'i da zai same ka. Sai Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar, amma ya amsa ta akan ya kare maka wancan bala'in da zai same ka. To shi bawa gani yake ba amsa ba. To da haka duk wanda ya roki Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya alƙawarin zai amsa masa. Ina fata an gane. Da haka Allah madaukakin sarki mai amsa addu'a ne kuma a kusa yake, amma in kana so ka samu matsala da Allah yayi watsi da addu'arka da bukatunka ya zamto ya ce kai kaki kai, ya ce ka bari kaki ka bari. Lalle duk wanda bai amsa wa Allah ba, to babu alƙawarin Allah zai amsa masa in ya kira shi. Amma in kana so in ka kira Allah, Allah ta'ala ya amsa, to shi ma ka amsa masa, ka zamto bawa mai da'a da biyayya ga Allah madaukakin sarki. To in kuka yi haka, Allah madaukakin sarki zai amsa muku ainihin wato bukatunku. Addu'a wato aya ta ƙarshe da muka karanta mai tsawo, aya ce da take magana game da farko kamar yadda muka karanta jiya, ibadar azumi an shar'anta ta, amma kuma tana ɗauke da wasu dokoki da suke masu ɗan tsauri. Kamar daga ciki shine idan mutum bacci ya ɗauke shi dab da faɗuwar rana, to fa ba shi ba buɗe baki sai kuma gobe da wata faɗuwar rana ɗin. To kaga wannan ko shakka babu, jiki ya riga ya yi yaushi, mutum ya aikatu da rana, ya kuma samu wani wata bishiya ko wani guri mai iska, akwai possibility bacci ya zo ya ɗauki mutum. To a ce a irin wannan yanayi bacci ya ɗauke ka, kuma sai gobe iwar wannan lokacin sannan za a yi buɗe baki, lallai akwai wani nau'i na tashin hankali. Don haka kamar yadda muka karanta, Qais bin wato Sirma al-Ansari ya tsinci kansa a irin wannan yanayi, kuma ya wahala sosai, wanda sanadiyar irin halin da ya shiga Allah ta'ala ya rangwanta wa al'umma cewa yanzu an janye wannan dokar, mutum koda ya yi bacci dab da faɗuwar rana babu matsala, sannan kuma zai ci gaba da cin abincinsa tun daga ainihin faduwar rana har zuwa ketowar alfujir. Sannan babu laifi mutum zai iya kusantar iyalinsa a cikin watan Ramadan, wanda shi ma da a dokar azumi babu kusantar iyali. To wannan duk mun fahimci wannan a cikin ayar da ta gabata. Sannan an nuna mana cewa akwai wata ibada da ake yi tana da alaka da azumin watan Ramadan ko da azumi, ita ce ibadar itikafi. Shi yasa Allah ta'ala yake cewa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, kaga maganar itikafi ta shigo. Itikafi kamar yadda muka faɗa jiya a gurguje shine lazumtar masallaci, ba a fita ba a zuwa ko ina, sai in akwai bukatar da babu makawa sai an fita. Ya zamto gurin masallacin babu gurin kama ruwa, babu gurin gayyadi, babu gurin bukatu irin wannan, ko kuma guzurin mutum ya yanke sai ya je ya bukaci ya nemo abinci ya dawo, amma ba a zuwa dubiya, ba a zuwa janaza, ba a fita zuwa wasu bukatu na yau da kullum matakar mutum ya shiga wannan itikafi. Wato ibada ce ta lazumtar masallaci domin neman kusanci zuwa ga Allah, wato da ibada. Ana yawaita karatun Alkur'ani da salloli da zikiri da ayyuka irin na alkhairi ake so mutum ya yawaita a cikin wannan ibadar. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbata yana yin wannan ibada har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa. Da zarar goman ƙarshe ta shigo na Ramadan, to Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tattara ya shiga cikin masallaci na tsawon kwana goma, ma'ana har zuwa ƙarshen watan Ramadan. Da aka yi itikafi ibada ce wadda take mai falala, kuma bawa yakan sake samun imani ya sabunta a gare shi, yana ƙara samun wata tarbiyya wanda ya rasa ta, domin ya yanke da kasuwa, ya yanke da wajen aiki, ya yanke da hira, ya yanke da gulma, ya yanke da dukkan kallon haramun, da dukkan wasu abubuwa waɗanda suke ba su da alaka da itikafi. Yanzu ya yanke, ya shiga masallaci ba shi ba waje. Lalle a tsawon waɗannan kwanakin mutum ya fita zai ga cewa ya samu wata tarbiyya wadda da ba shi da ita.
to wannan yana daga cikin fa'idar iya cikafi da haka kuma akwai abin da ke bata shi daga ciki shine akwai kusantar iyali da rana ko da daddare cikin watan wato cikin itikafi wannan yana bata wa mutum itikafi da sauran abubuwan da malamai suka yi bayani na fiqh game da hukunce-hukuncen itikafi an fahimta ko to ayat da muka karanta yau Allah madaukakin sarki ya hana bayinsa su dinga cin dukiyoyin junansu ta hanyar da take ba ta gaskiya ba Allah madaukakin sarki ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyin junanku a tsakankaninku ta hanyar rashin gaskiya hanyoyin rashin gaskiya wato hanyoyin da zaka ci dukiyar dan uwanka ko dan uwanka ya ci dukiyarka hanyoyi ne guda biyu hanya guda daya mai kyau ce hanya ce halastacciya ko dai kyauta ya baka ko kuma aiki kai ya biya ka haƙinka ko kasuwanci kuka yi siya a wajenka ka siyar masa ka bashi abin da ya siya ya baka kudinka to duk kaga wannan ka ci dukiyar dan uwanka amma kyauta ya baka ko sadaka ya baka ko aiki kai ya biya ka ko kasuwanci kuka yi kaga wannan ka ci dukiyarsa ko ya ci dukiyarka ta hanya ce wannan mai kyau to akwai kuma cin wato dukiyar dan uwanka ta haramtacciyar hanya to wannan ita ce wanda Allah madaukakin sarki yake jan kunnan mu a cikin wannan aya cewa kada mu ci dukiyoyin junanmu ta hanyar rashin gaskiya kamar ta hanyar kwace wannan cin dukiyar dan uwanka ne ta hanyar rashin gaskiya kamar sata kamar haƙinci kamar a bawo mutum aro ya sanwantar da abun ko ya batar da abun ko ya hana abinda aka bashi aro yana shiga cikin wato cin dukiya ba ta hanyar gaskiya ba shine cin dukiyar dan uwanka ta hanyar riba cin dukiyar dan uwanka ta hanyar caca wa'annan duk da cewa dan uwanka ya sa kai ka sa ka cinye shi ko ya cinye ka wannan yana daga cikin wato cin dukiyar juna ta hanyar wato barna ba ta hanyar gaskiya ba sannan yana daga cikin cin dukiya ba ta hanyar gaskiya ba shine wato cin dukiyar dan uwanka ta hanyar albus a kasuwanci ka siyar masa ya dauka abu ne mai kyau ya baka kuɗi kai kuma ka siyar masa da abin da bashi da kyau ko wani a ciki mai kyau wani bai da kyau wannan shi ma yana daga cikin aklu amwalin nas bil batil yana daga cikin cin dukiyar wato mutane ba ta wato ta hanyar rashin gaskiya haka ka sa dan kwadago aiki ka hana shi haƙinsa labura ne yayi maka laburanci ya kamata ya gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi maka kwadago ka biya shi haƙinsa kafin gumunsa ya bushe sai ka hana shi wannan shi ma yana daga cikin aklu amwalin nas bil batil wa'annan dukkanin su hanyoyi ne ko ainihin mutum ya hana zakka shi ma aklu amwalin nas ne bil batil domin zakkar da ya hana ba ta saba ce ba haƙƙinsa bane haƙƙin mabukata talakawa ne da Allah ta'ala ya ce a basu da haka hana wannan shi ma yana daga cikin aklu amwalin nas bil batil haka abin da ya shafi waqafi an ajiye wani waqafi fi sabilillah da al'umma za ta dinga amfana ko rukunin wasu mutane za su dinga cin gajiyar wannan sai mu ce shi kadai ya zo ya rike wannan ya hana masu haƙƙin da za su amfana da wannan waƙafin shi ya dinga amfana da wannan waƙafin wannan shi ma yana daga cikin aklu amwalin nasi bil batil wa'annan dukkanin wani nau'i na cin dukiya ba ta hanyar da shari'a ta shar'anta ba to yana daga cikin aklu amwalin nasi bil batil to shine a wannan ayar Allah madaukakin sarki yace wala ya'kulu ba'dukum mala ba'din bi sababin batilin kada sashin ku ya ci dukiyar wani bangare ba ta hanyar gaskiya ba kal yaminil kadiba kaman ka ci dukiyar mutum ta hanyar rantsuwar ƙarya ya baka rance babu shaida tsakanin ku da yazo ka biya shi sai ka ce sam kai rantsuwa aka je har gaban kotu babu shaidu shi yana gana akwai aminci tsakanin ku babu bukatar sai an yi rubutu babu bukatar sai an nemo shaidu sai ya baka rance sai ka kibiya aka zo kai rantsuwa ce kai baya bin ka bashi to wannan yana daga cikin shi ma abinda Allah madaukakin sarki ce wannan abin da kace yana daga cikin aklu amwalin nas bil batil wal gasb da kwace wa sarika da ainihin wato sata war rishwa da kuma rashawa والربa da riba ونحو ذلك da makamancin haka wala tadfa'u bi amwalikum ila al-hukam kar kuma ka dinga bawo mahukunta cin hanci dan su goyi bayan rashin gaskiyarka shi wanda yake bin ka haki ka ki bashi sai kai ka kara ba sheda kan lokacin da kai ka kara sai ka je ka bawo alkali cin hanci dan in ka zo a goyi bayan cewa babu hujja babu dalili wannan da'awa ta ƙarya ce ba abin ka kudi kai kuma kana ganin kamar tunda kun hada baki da alkali ka bashi kudi to wannan yana daga cikin aklu amwalin nas bil batil wannan haƙin lalle a gaban Allah madaukakin sarki za a sake wata sabuwar shari'a kamar yanda malam Qatada in ban manta ba yake fada zuwan ka gaban alkali ka kada abokin husuma ka ba shike nuna kai ne mai haƙi ba alkali yakan yi amfani da hujjoji da abin da ya bayyana a gare shi ya hukunci akai la'alla mai haƙin ya kasa kare haƙin sa marar gaskiya kuma ya kare rashin gaskiya sa ya nuna shine mai gaskiya kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka a cikin hadisi yake cewa sau da yawa kukan kawo husuma wajena ana iya samun ɗaya daga cikin ku ya fi iya bayani da gabatar da hujjoji fiye da ɗaya dan haka marar gaskiya ya gabatar da hujjoji in dauka shine mai gaskiya in dauki haƙin mai haƙi in bashi to kar ya ce ya je har kocin annabi yayi wini annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda na dauki haƙin dan uwansa na bashi to ya sani wutar jahannama na dauka na bashi dan haka fin mutum iya turanci da manuba da iya murde abubuwa da hada baki da wato lauyoyi dan a juya gaskiya wannan baya sa gaskiya ta canja salo a gaban Allah ranar tashin alkiyama to shi yasa dan ka cinyewa wani dukiya ka dannewa wani haƙi ya rasa yanda zai da kai bakinka dai da alƙalin da aka kai ƙara dan haka sai ya goyi bayan ka alƙali ya nuna cewa kai ne mai gaskiya wannan ba shi ke nuna cewa kana da gaskiya ba har a wajen Allah shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa tudulu biha ilal hukam kar a dinga bawa alƙalai cin hanci domin su dinga danne gaskiyar da take gata ga ma'abocin gaskiya amma a danne ta shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa tudulu biha ilal hukam ay wala tadfa'u bi amwalikum ilal hukam lita'kulu an tariqit takhasumi amwal da'ifatin minan nas bil batil wa antum ta'lamuna tahrim dhalika alaykum bayan kun san hakan haramun ne a gare ku duk da cewa yanzu muna cikin wani yanayi da haramun din ba gudun take ba in dai mutum zai samu ya danna haƙin mai haƙi ya cinye haƙin marayu wannan duk ya zama wani ruwan dare ya danna haƙin mai haƙi wannan duk wani abu ne wanda yake ana yin sa yau da gobe kuma akwai gurbatattun alƙalai da sun saba da cin hanci da rashawa matukar za a dauka a basu to matukar za su dauki rashin gaskiya su bawa a za su dauki gaskiya su bawa mara gaskiya to Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya ya ja kunnuwan mu'minai cewa kada mu zamto muna cin dukiyoyin junanmu ba ta hanyoyin da suke na gaskiya ba mu ci dukiyoyin junanmu ta hanyar rashin gaskiya kar kuma mu zamto muna bayar da dukiya ta hanyar bayar da cin hanci zuwa ga mahukunta ko alƙalai dan mu samu damar cinye dukiyar ƴan uwanmu bisa sako alhalin muna sani sai Allah madaukakin sarki ya ce mu
yas'alunaka 'anil ahilla
na'am
qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj walaysa al-birru bi an ta'tu al-buyuta min zuhurha walakin al-birra man ittaqa وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
ممتاز الله مدوكين سركي يتي يسألونك عن الأهلة سنة تنبيك كغمد جراجران وطا قل كتير سو هي مواقيت للناس wannan jirajiran wata da suke gani wato hiya mawaqit wasu wato su lokuta ne linnas na amfanin mutane wal hajji da kuma gane lokacin aikin hajji walaysal birru baya cikin biyayya ga Allah bi anta atul buyuta min zuhuriha ku dinga zo wa gidajen ku ta baya ولكن البر sai dai aikin mai biyayya ga Allah manittaqa shine wanda yake yi dokokin Allah waqtul buyuta min abwabiha Allah yace ku jewa ko ku zo wa gidajenku ta kofofin su wattaqullaha ku kiyaye dokokin Allah la'allakum tuflihuna dan ku samu rabauta sahabbai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa me yasa yanayin wata ya bambanta da na rana rana in ka tashi za ka ganta ne kawai tana fitowa ne kai tsaye ga baki dayanta shi kuma wata za ka ganshi yana fitowa daga kankani jaririn wata daga karami yana girma kadan kadan yana girma kadan kadan in ya gama girman ya kuma koma yana kankancewa har ya koya to sai suke tambayar annabi sallallahu alaihi wasallam ko me yace hikimar haka ga rana ita ta tashi ba wani da kadan kadan kawai gaba dayanta take fitowa kamar yanda ta tashi sai ta fadi gaba dayanta amma shi kuma wata sai wata zai kama kaman watan Ramadan din nan zaka in farkon kama zai zaka shi yana jariri dan kankani sai wanda Allah ya sa ma yana da rabon gani ne zai iya ganin sa a hankali yau da aka goma din nan kana yanzu in an jima kana kallon ainihin wato sama zaka ganshi ya girma kuma ƙara girma yake yana ƙara girma har sai ya cika in ya cika kuma sai ka ganshi kuma yana sake in baya har kuma ya bace to sai suke tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da ko me yace hikimar haka sai Allah madaukakin sarki ya ce yas'alunaka 'anil ahilla suna yi maka tambaya game da jarir wato jirajiran wata kul ka gaya musu hiya su jirajiran watan nan mawaqit linnas wato su lokuta ne na amfanin mutane wal hajj kuma lokaci ne wato shi jinjirin wata caccanzawarsa da yanayin halayyarsa Allah ta'ala ya sanya shi dan ya zama alamomi da mutane za su gane lokacin ibadarsu yanzu da jaririn watan nan ne muka gane watan Ramadan ya kama da ahilla din nan ne wannan jaririn watan da shine kuma za mu gane yanzu watan Ramadan ya kare an shiga Shawwal watan sallah ya kama ashe akwai hikima cikin a dinga ganin jaririn wata an gane ko yake cewa ka gaya musu ya Muhammad an al-ahilla wa taghayyur ahwaliha da cicinzawar halayen wannan jaririn watan daga karami ya fara girma ya girma ya girma kuma sannan ya bace qul lahum ka gaya musu ja'alallahu al-ahillata Allah ya sanya wannan jirajiran watan alamatin yu'rafu biha an-nas wasu alamomi ne da mutane suke gane awqati ibadatihim wato lokutan ibadunsu al-muhaddadati biwaqtin irin ibadun da aka iyakance su da lokaci mithlu siyam kamar azumi wal hajji da hajji kamar idda in an saki mace tana amfani ne da wata an fahimta ko dan haka duk wannan jirajiran watan da su ake lissafi wajen gane ramadan ya kama aikin hajji lokacin sa yayi duk ana ganewa ne da ainihin wato al ahilla wa muamalatihim da kuma muamalolin su duk suna ganewa ne da kamawar wata shi yasa yanzu muna 10 ga wata gobe 11 ga wata wani abin na mu'amala ka sai a ce sai 15 ga wata za a yi shi to inda ba jaririn wata babu wannan lissafin wani abin sai a ce a sai watan kaza za a yi shi inda babu lissafin watan kaga ba za ka iya ganewa ba dan haka wannan watan ya kama wannan ya mutu wannan ya kama wannan ya tafi kuma ya fara daga karami ya girma akwai hikimomin Allah masu tarin yawa domin yana da alaka da ibadunku watan Ramadan yana da alaka da wata watan aikin haji yana da alaka ibadar aikin haji tana da alaka da wata sannan hatta iddar aure tana da alaka da iddar saki kai tana da alaka da ainihin wato abin nan wata sannan iddar wafati idan aka rasu aka bammace iddar takaba duk tana da alaka da wata walaysa alkhairu ma ta'awwadtum alayhi fil jahiliyyati wa awwal alislam alherin ba akan abinda kuka saba bane lokacin jahiliya da kuma farkon musulunci wato da idan mutum yayi harama da aikin haji da zarar ya shiga harama da aikin haji to ya daina shiga gidansa ta kofar gida kawai ga mai gida ya hauro ta katanga ta baya haka su sun dauki wannan kuma wata ibada ce ta musamman da ake samun lada a samu kusancin Allah madaukakin sarki ko kuma lokacin da mutum yaje ya dawo daga aikin haji to in ya dawo ana sanni da zuwa sanni da zuwa a ga ya shiga ta kofar gida kawai sai a ganshi ya zagaya ta bayan gida kawai sai a ga ya ka yayi tsalle ya kama katanga sai ya hauro ta wai wannan yana cikin bin Allah kayi harama da aikin haji to ya kamata ka dan nuna cewa kai kayi harama da aikin haji kar ka shigo ta kofar gidanka yanda ka saba yau da kullum da an ganka an ga alhaji da haka in ka tashi kawai sai mutun ya ba koma ta bayan gida kawai sai ya hauro to an ce wani sahabi cikin al-ansar mutanen madina ya je aikin haji da ya dawo shi sai ya saba wannan dokar ta jahiliya yana zuwa kawai sai ya shiga ta kofar gida to shine fa sai fa aka kama ainihin wato kace nace an bayinta sai aka fara tsegumi ai wane ya shiga ta kofar gida wane ya je har fa aikin haji ya je ya dawo daga aikin haji amma ya shiga ta kofar gidansa sai ya zama an aibata shi ko abin aibatawa saboda ya saba al'adar da aka saba ta in an yi harama da aikin haji ko an dawo a biyo ta bayan gida shi ya saba wannan dokar ya shiga ta kofar gida to shine sai Allah madaukakin sarki yace walaisal birru ba aikin biyayya bane ga Allah baya cikin yiwa Allah da'a bi anta atul buyuta min zuhuriha ku dinga zuwa kuna shigowa gidanku ta bayan gidajenku kawai ka bawa kanka wahala kuma in tsotsayi ya abin nan ka hau ka tangar ba daidai ba ka sukuto kai targade ba lada ko na sisin kwago da za a baka dan babin Allah kai ba dan haka walaysal birru babin Allah bane bi anta atul buyuta min zuhuriha ku dinga zuwa kuna shigowa gidanku ta bayan katanga walakinnal birra sai dai shi mai biyayya ga Allah manittaka shine wanda yake kiyaye dokokin Allah dokar Allah kuma bata ce ka shigo gidanka ta bayan gida ba shi yasa sai Allah ta'ala ce watul buyuta min abwabiha idan za ku shigo gidajenku to ku shigo gidajenku ta kofofinsu wancan aiki ne na mutanen jahiliya da farkon musulunci min dukhulil buyuti min zuhuriha na shigowa gidaje ta baya ta katanga hina tuhrimuna bil hajji aw al umra lokacin da kuka yi harama da aikin haji ko umara zannina anna zalika qurbatan ila Allah wai ku azatanku kuna ganin kamar hakan wani biyayya ne ga Allah madaukakin sarki da kusanci zuwa gare shi walakin alkhair sai dai alheri huwa fi'lu man ittaqa shine aikin wanda yaji tsoron Allah ya kiyaye dokokin Allah wajtanabal ma'asi ya kuma nisanci saban Allah wadkhulul buyuta ku shigo gidajenku min abwabiha ta kofofi inda ihramikum bil haji lokacin da kuka yi harama da aikin haji ba ku saba Allah ba dan kun fito ta kofar gida ko kun shiga ta kofar gida awul umrata ko lokacin da kuka yi harama za ku yi umara ko kuma lokacin da kuka dawo daga aikin haji ko umara ba laifi bane ba saban Allah bane dan kun shiga ta kofar gidanku wa khashaw Allah ta'ala ku ji tsoron Allah ta'ala fi kulli umurikum cikin dukkan al'amuran ku li tafuzu bi kulli ma tuhibbuna dan ku rabauta da dukkan samun abin da kuke so min khairayyid dunya wal akhirah na alherin duniya da kuma lahira sai Allah madaukakin sarki ya ce
wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu
na'am
inna allaha la yuhibbul mu'tadin wa qatuluhum haythu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
ممتاز. Allah madaukakin sarki yace wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaqi wadanda suke yaqar ku fi sabilillahi wajen daukaka addinin Allah wa la ta'tadu kada ku yi ta'addanci kar ku ketare iyaka إن الله لا يحب المعتدين للي الله بايا سن أن تأدما سكتر إياكا وقتلوهم كياكيسو حيث سكبتموهم أدئ إنه كساميسو وأخرجوهم كما كفتدسوا من حيث أخرجوكم تإندسك فتدكو والفتنة أشد من القتل فتنة تكافرتي لشركة تابكسا سنني ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام kada ku fara yakar su a wajen masallaci mai alfarma hatta yuqatilukum fihi har sai in su suka fara yakar ku a cikin sa fa in qatalukum idan suka fara yakar ku a cikin masallaci mai alfarma faqatuluhum to kuma ku yake su kadhalika jazaul kafirin kamar haka sakamakon kafirai yake fa in intahu idan ku suka hanu suka daina fa inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai gafara ne mai jin kai wa qatiluhum allah yace ku yake su hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah har ya zamto babu wata fitina addini ya kasance ga allah shi kadai fa in intahu idan sun daina fala udwana illa ala adh-dhalimin to babu ainihin wato daukan mataki irin wannan sai akan adh-dhalimai الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات القصاص الشهر الحرام idan suka yake ku a cikin wato wata mai alfarma بالشهر الحرام to kuma ku yake su a cikin wata mai alfarma والحرمات a cikin abubuwa masu alfarma qisasun akwai qisasi faman i'tada alaikum duk wanda yayi muku ta'addanci fa'tadu alaihi ku yi masa ta'addanci bi mithli ma i'tada alaikum da kwatan kwacin abin da yayi muku na ta'addanci واتقوا الله كيا يدوكوكين الله واعلموا قصني أن الله مع المتقين الله ينا تارد ما ستقوا وأنفقوا في سبيل الله الله تعالى يتشو كتير دوكيو ينك وجن أوكك الدين الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كاركو جيفا كون كزوا جهالك وأحسنوا كتوتتا إن الله يحب المحسنين للي الله تعالى ينا سم ما ستوتتا bayan an gama maganar aikin haji an gama maganar azumi an dan shigo mana da bayanin aikin haji duk da za a dawo mana da shi cikakken bayani nan gaba kadan to amma sai Allah ta'ala kuma ya ratso da wata ibada mai matukar muhimmanci shine jihadi fi sabilillah wa qatilu ayyuhal mu'minun Allah ta'ala ce ya ku mu'minai ku yaki linusrati dinillahi dan taimakon addinin Allah wa za ku yaka Allah ya ce alladhina yuqatilunakum shi sa musulmi baya tsokana amma fa ba rago bane kuma ba mutsoraci bane musulmi baya tsokana asalan in ka karanta tarihin musulunci duk yaƙe yaƙen da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi za ka ga yaƙe yaƙe ne wanda musulunci ake tsokana ko musulmi ake tsokana su kuma su mai da martani amma musulmi baya zuwa kawai tsokano musulmi ba sa zuwa su fada da yaƙi hasali ma kafin a yaki mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dokar cewa sai an yi abubuwa ɗayan abubuwa guda uku a kira mutanen nan zuwa musulunci idan sun ki su biya jizya idan sun ki sai a nemi taimakon Allah a yake su to sai Allah madaukakin sarki yace ya ku mu'minai ku yaki duk wanda yace zai yake ku wajen hana ku ɗaukaka addinin nan duk wanda yace zai hana ku yi addinin musulunci zai hana ku yada ku tallata shi to ku yake shi yanzu laifin ba naku bane shi ya fara yaka ku yanzu ku self defense ku kai wato daf'us sa'il wato kariya ce goga shi musulmi ko da yaushe kariya yake in an zo ba zai kwanta kawai ya zama tubus tubus a turmushe shi a danne shi a yi masa ta'addanci shikenan kawai dan shi musulmi ne a ba zai je shi ya fara yin ta'addanci ba ba zai je ya farma wanda da yake ba amma kuma duk wanda ya zo ya ce masa kule zai ce chas wannan shine musulmi Allah madaukakin sarki yace ku yaki duk wanda yace muku kule game da wannan addini naku yace zai yake ku ya hana ku yin sa to ku yake shi wala ta'atadu amma fa kada ku kete da iyaka ka duba musulunci malam da tsari ko zuwa suka yi suka yake ku to ku in kuka tashi rama yakin ko kuka tashi mayar da martani to bai kar ku ce ramuwar gayya ta fita gayya zafi a'a Allah ta'ala yace kada ku yi ta'addanci kar ku kete iyaka wajen ramawa menene ketare iyaka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yana cikin ketare iyaka kashe mata a wajen yaki yana cikin ketare iyaka kashe tsofaffi a wajen yaki yana cikin ketare iyaka kashe kananan yara a wajen yaki yana cikin ketare iyaka kashe masu ibada da suke ɗakin bautar su basu shiga cikin yaki ba yana cikin ketare iyaka sare bushoyin mutanen gari yana cikin ketare iyaka karkashe dabbobin su yana cikin ketare iyaka ɗiban kayan ganima kafin a raba duk waɗannan suna yana daga cikin ta'addanci a cikin yaki to sai Allah ta'ala ce ku yaki duk waɗanda suka ce za su yake ku wajen hana ku addini amma fa wajen yakar su kada ku yi ta'addanci menene ta'addanci shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ma'anar ta'addanci a hadisi yace kashe mace a wajen yaki ta'addanci ne kashe namiji wato yaro kashe tsoho a wajen yaki duk waɗannan da kashe duk wanda bai sa kansa a yakin ba shi ma kashe shi yana daga cikin ta'addanci إن الله لا يحب الذين يجاوزون حدوده الله بايا سما سكتري إياكسا الله بايا سن ين تعدى تن تعدى شيني مي كتري إياكا الله بايا سنسا دو وان دي كي تعدنت وجماعة تو وانم الله تعالى بايا سنسا داها كجراه كين دلالة شواس ذات كسن شدان الله بايا ينسا إن الله لا يحب الذين يجاوزون حدوده الله بايا سما سكتري إياكو كنسا fayastahilluna ma harrama Allah wa rasula ta hanyar halatta abinda Allah da manzansa suka hana to wannan ya zama dan ta'adda duk wanda yake halatta abinda Allah ya haramta ya zama dan ta'adda duk wanda yake halatta abinda manzan Allah ya haramta ya zama dan ta'adda to Allah ta'ala baya san sa waqatuluhum haythu saqibtumuhum ay waqatulul ladhina yuqatilunakum minal mushrikeen ku yaki wadanda suka yake ku ko suke yakar ku daga cikin mushrikai haifu wajattumuhum adi inda kuka same su a duk inda kuka same su tunda sun daura wato damarar yayi karku kuma sun daura dan ba na yin gaba da ku to kuma babu sauran ainin sassauci da daga kafa tsakanin ku da su waqatuluhum ku yake su haifu saqibtumuhum ai haifu wajattumuhum duk inda kuka same su wa akhrijuhum ku fitar da su min haifu akhrajukum ai min almakan alladhi akhrajukum minhu daga gurin da kuma suka fitar da ku wa huwa makkata shine makka yanda suka kore ku daga cikin gidajenku suka fitar da ku daga cikin shagunan ku na harkokin ku na yau da kullun in kun samu dama kuma ku rama ku fitar da su daga inda suka fitar da ku ku yake su daga a inda suka yake ku wal fitnatu kar wani ya ce to ana zauna lafiya ba yaki kawai kawo mutane yaki babu fitina sama da a dinga shirka a doran kasa babu fitina fiye da wannan babu fitina fiye da kafirci babu fitina fiye da a dinga hada Allah da wani a cikin bauta babu fitina fiye da a dinga Allah uku ne babu fitina fiye da a ce annabi Isa dan Allah ne Allah ta'ala ce waye sama ta kusa ta kekkece kasa ta kusa ita ma ta yayyage me saboda ana cewa Allah yana da da kar ka duba wai masu cewa Isa dan Allah ne kaka dauka kalma ce mai abin nan Allah ta'ala ya kira wannan babbar kalma ce wadda take ta kai matuƙa wajen muni samaji take kamar ta yaji in aka ce Allah yana da da to babu babbar fitina fiye da a jinginawa Allah da indai an yaki mutane za a dawo da su sun musulunta a hana su hada Allah da wani a cikin bauta to wannan yafi sassauci kashe su da yakarsu yafi sauki fiye da kafircin da suke yi a cikin doran kasa an fahimci wannan shi sa Allah ta'ala ya ce a ai a kashe mutum a yake shi a kashe shi lalle wani abu ne wanda yake akwai tashin hankali amma babu tashin hankalin da yake kafirci shi yasa sai Allah ta'ala ya ce wal fitnatu ay hiyal kufur wa shirk kafirci da shirka wasaddi ko wasaddu anil islam da hana mutane su yi musulunci to wannan ashaddu min qatlihim min qatlikum iyyahu wannan yafi muni sama da karkashe su da kuke yi an fahimta shine wal fitnatu ashaddu min al qatl Allah ta'ala yace wato kisan da ake yi wa kafir na farko an taimake shi taimakon farko da aka yi masa bai wato maimakon a kyale shi ya dawoma cikin kafirci an takaita masa domin a ranar tashin alkiyama duk da wuta zashi amma dai zai samu sassauci kila da an kyale shi zai iya shekara 80 yana kafirci amma tun yana dan shekara 40 yana matashi aka fita yaki aka shishi kaga an takaita masa tafiya a cikin kafirci ina fata an gane sannan su da suka hana musulmi yin musulunci suka hana musulunci suke hana mutane shiga musulunci fitinar da suka yi tafi irin fitinar su da ake taya kansu shi yasa Allah ta'ala yace wal fitnatu ashaddu min alqatl wala tabda'uhum bil qital kawai abinda Allah yake kiran musulmi kar ku fara musu da yaki inda al masjid al haram a wajen masallaci mai alfarma kar ku fara yaka su ta'aziman li hurmati saboda girmama alfarmar dakin Allah hatta yabda'ukum bil qital fihi har sai in su suka fara yakar ku a cikin harin fa in qatalukum fil masjid al haram to idan suka yake ku a masallaci mai alfarma to ko kuma Allah ba zai ce a'a tunda an shigo daki mai alfarma ku zuba ido kuna kallo ana sassaran ku ana harbin na harbewa ana karkashe na karkashe kawai ku zuba ido saboda kuna cikin harami Allah ta'ala ya ce a ku mai da martani yanzu laifin ba naku bane kare kanku kuka yi an ce kar ku yake su a cikin harami ba ku yake su ba su kuma da suka ga kun shigo harami dan haka sun san cewa an hana ku yake a harami sai suka yi amfani da wannan dama suka ce bari su yake ku to Allah ya ba ku dama ya janye muku wannan takunkumi da waccan dokar in har su suka fara ya kaku a cikin masallaci mai alfarma Allah ta'ala ce ku yake su faqatuluhum fi mithlu zalikal jazaa ar-radi' irin wannan sakamakon na jankun ne yakunu jazaa'an lil kafirin wato jazaa'al kafirin shine yake kasancewa jazaa'ul kafirin sakamako irin na kafirai wato kafiri yana sanya ganka kai ma a tsaye kake baka tsoron sa baka shakkar sa amma da zarar ya latsa ya ga jini to shikenan kai kuma ka shiga uku dan haka shi ma a me gishiri ma yace a shigar ruwa ballantana ne abin nan me yalo ko kai da in an kashe ka aljanna Allah ta'ala ya ma alƙawari shi kuma dan wuce ne lamba daya shi bai ji tsoron a fito a yaki ba sai kai da kake da alƙawari Allah har cewa ya kar a kira ka matacce in ka mutu a wajen yaki mun karanta ko wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi ma amwat haka Allah yace amma yaji shi zai salwantar da rayuwarsa wajen kare arnanci da kafirci kai kuma ba za ka iya kare addinin ka ba kadhalika jazaul kafirin in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun yanda in an sare ka zaka ji zafi shi ma arne in ka sare shi zai ji zafi in an dake shi zai ji zafi kamar yanda in an dake ka zaka ji zafi wa tarjuna min Allah ma la yarjun sai dai ku kuna da wani fata da kuke da kauna da kuke a wajen Allah wanda su ba su da wannan kaunar Allah madaukakin sarki ya ce fa in ta'u fa inna Allah ghafurur rahim ai fa in taraku ma hum fihi min al-kufr idan suka daina abinda suke na kafirci wa qitalukum inda al-masjid al-haram suka daina yakar ku a wajen masallaci mai alfarma wa dakhalu fil iman suka shigo cikin imani fa inna Allah ghafurul ibadi Allah mai gafara ne game da bayansa rahimun bihim kuma mai jin kai game da su sai Allah ta'ala ya ce wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah ku fa ci gaba da yakar su wastamaru ayyuha al-mu'minun ku ci gaba ya ku mu'minai fi qitalil mushrikin wajen yakar mushrikai al-mu'tadina yan ta'adda masu ketare iyaka hatta la takuna fitnatun lil muslimina an dinihim har sai ya zama babu wata sauran fitinar muslimi game da addinin su wala shirkun billah babu sauran shirka da Allah a bayan kasa wa yabqa ad-dinu lillahi wahdahu addini ya zamto ya wato ya zamto ga Allah shi kadai khalisan shi kadai ba shi da wato a tsarkake la yu'badu ma'ahu ghayru ba a bautatawa wanin sa tare da shi fa in kaffu anil kufri idan suka kame daga barin kafirci wal qital da yaki fa kuffu anhum to kuma ku kame daga barin yakarsu fal uqubatu la takunu illa bi mithl illa alal mustamirrina ala kufrihim wa udwanihim fa in kaffu anil kufri wal qital fa kuffu anhum da haka idan suka kame daga barin yakar ku suka kame daga barin kafirci to kuma sai ku kame ga barin yakar su fal uqubatu ita uqubar la takunu bata kasancewa illa alal mustamirina sai ga waɗanda suka doge ala kufrihim udwanihim akan kafircin su da ketare iyakar su shine fa inin tahu fa inna allaha ghafurur rahim wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillahi fa inin tahu fala udwana illa alal zalimin wa inda za a ci gaba da fafata yaki da su sune waɗanda suka dage ba a ja da baya akan za su hana ku addini kuma za su yi kafirci to waɗannan sune Allah ta'ala ya ce ku ci gaba da yakar su wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahalluka Allah ta'ala ce wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar da dukiyoyinku fi sabilillahi a cikin daukaka addinin Allah wa la tulqu bi aydikum ila tahalluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah ta'ala yana son masu kyautatawa akwai wani hadisi da yake da alaka da wannan aya hadithin Abu Ayyub al-Ansari wanda insha Allah zai ƙara fito da ma'anar ayar dan hatta su kansu cikin sabai akwai wanda suka fahimci wannan ayar fahimta ta kuskure Abu Ayyub al-Ansari ya dawo da su kan fahimta mai kyau ya faɗi dalilin saukar ayar yace akan su al-Ansar ta sauka to da buƙatar mu karanta hadithin dan ma'anar ayar ta fito kuma an ce lokaci yayi insha Allah sai mu tashi kan wannan aya wa anfiqu fi sabilillah abinda muka karanta ya zama didi Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ta'ala ya karbi azuminmu Allah ya karbi ibadunmu Allah madaukakin sarki ka azurta mu da lailatul qadri a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki dukkan alkhairai da kake saukarwa a cikin wannan wata Allah ka sada mu da su Allah ka sa mu daga cikin yantaccen bayi a cikin wannan wata Allah ka biya bukatunmu na alkhairi waɗanda suke cikin damuwa Allah ka fitar da su waɗanda suke cikin bukatu na alkhairi Allah ka biya musu marasa lafiyarmu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da sauran yan uwa musulmi da suka rasu Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya ba mu kyakkyawan karshe Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam. Yes.